Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 9 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Yau Talata za a fara shari'a mai cike da tarihi ta tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump a karo na biyu a majalisar dattijan Amurka. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta tabbatar da kama tsohon kantoman karamar hukumar Jibiya bayan da aka tabbatar yana cin amanar kwamitin yaƙi da ta'addanci wajen haɗa kai da 'yan ta'adda. Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka sun zafafa yaƙin su kan raguwar kungiyar ta'addanci ta ISIS a gabashin Siriya.
To har ila yau a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta ce a fadin mai martaba sarkin Kano za a yi muƙabalar da Sheikh Abdul-Jabbar Kabare ya nemi a yi tsakaninsa da malaman jihar.
Za mu sa shi ƙarƙashin mai martaba sarkin Kano domin a yi a fadarsa. Saboda dama ka san a nan ne ake duk wani wanda zai limanci a masallacin Juma'a. Kasan wannan fada ce ta kai dan tafi ta ci shi.
Sannan kamar kowace ranar Talata, Ali Mustapha Sokoto na tafi da shirin tsaka mai wuya, wanda zai zamanto shiri ne na musamman da ya yi waiwaye kan shiri na ƙarshe da wakilinmu marigayi Ibrahim Abdulaziz ya gabatar kafin Allah ya masa rasuwa a ranar Juma'a. Sai ku kasance tare da mu, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Yau Talata za a fara shari'a mai cike da tarihi ta tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump karo na biyu a majalisar dattijan Amurka, inda ake zargi Trump da tunzura tayar da hankali wata guda da ya gabata ta hanyar ingiza magoya bayansa da su tunkari 'yan majalisar a ginin majalisa na Capitol, yayin da suke tabbatar da cewa ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden ya kai da Trump a zaben na shekarar 2020. Zanga-zanga ta rikide zuwa tashin hankali yayin da kusan magoya bayan Trump 800 suka afka mahukuntan a cikin ginin majalisar, suka fasa kofofi da tagogi, suka yi wa wasu ofishin majalisar kawanya tare da yin artaba da 'yan sanda. Mutane biyar ne suka mutu, ciki har da wani jami'in 'yan sanda na majalisar wanda ake binciken mutuwarsa a matsayin kisan kai, da kuma wani dan sanda da ya harbi ɗaya daga cikin masu zanga-zangar har lahira. Sanatoci 100, 'yan Republican 50, 'yan Democrat 50 da ke sauraron ƙarar tsige shugaban mai wa'adi ɗaya suna cikin wani matsayi na musamman. Da yawa daga cikinsu sun kasance shaidu ne kan hargitsin da ya faru a ranar 6 ga watan Janairu, yayin da suka tsere daga zauren majalisar dattijai domin kare kansu. Fadar shugaban ƙasa ta White House tana bayyana matsayinta kan Iran bayan da shugaba Joe Biden ya yi wata hira inda ya nuna cewa Amurka ba za ta ɗage takunkumi ba har sai Tehran ta daina inganta uranium ɗinta. Sakatare yaɗa labarai ta fadar White House Jen Psaki ta faɗa manema labarai a jiya Litinin cewa don a fayyace a bayyane ba haka bane shugaban ya ce. Shugaba Biden a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin ranar Lahadi ya nuna amincewa yayin da Nora O'Donnell ta CBS ta tambaye shi game da ɗage takunkumi kuma ko Iran za ta fara dakatar da inganta uranium fiye da wanda aka amince da ita a ƙarƙashin yarjejeniyar JCPOA wadda Amurka ta fice ƙarƙashin gwamnatin Donald Trump. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta tabbatar da kamun tsohon kantoman ƙaramar hukumar Jibiya bayan da aka tabbatar yana cin amanar kwamitin yaƙi da ta'addanci ta wajen haɗa kai da 'yan ta'adda. Ga Sani Madumfashi da ƙarin bayani.
A wani hukar toma ne.
A'a kai, Allah ya tsare ka. Kana lahiya.
Lahiya don Awalu.
Kwana ni ban ji ka ba na ji tsahan ta boka.
Labarin kama Haruna Musa ya zo ne a matsayin waiwai ga jama'a, wanda hakan ya sanya na tambayi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SC Gambo Isa in ji shin ko gaskiya ne sun kama shi?
To gaskiya ne, a rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina gargashin jagorancin CP Salisu Buba ta sami wani faifai na magana wanda aka ringa yadawa a kafa sada zumunta da sauransu kuma wanda muka gudanar da bincike kuma muka tabbatar da cewa wanda yayin wannan hira tsohon kantoma ne na karamin hukumar Jibiya Laji Haruna Musa Macho mun gayyace shi office din mu kuma mun gudanar da bincike da yi musu ba akan cewa yana hulɗa da mu'amala da waɗannan barayi na daji kamar yanda wannan hira ta ba kowa mamaki da irin cin amana na mutanen jihar Katsina da wannan shugaba yayi domin yana ɗaya daga cikin ɗan kwamiti na sasanci na wannan jiha ta maganar makiyaya da manoma har ma da laifi na ta'addanci har ga mun mika shi a gaban ku da
cikin rundunar yan sanda kenan ta jihar Katsina
Allah ya ji abin shirin mun ta tawaya abin yake wani duk ba a yi tawaga yiri ai abin
ai kana da labarin wani mahadi
mahadi
yanzu na ji ai magana wai wannan yaran da ka bada na yan kankara din nan wai an kashe kuɗi wajen naira miliyan 800 duka nawa ne an bada miliyan 30 kaji ana magana miliyan 800
a gaida Sani Malam Fashi da wannan rahoton labaran duniyar da zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka sun zafafa yakin su kan raguwar kungiyar ta'addancin ISIS a gabashin Syria. Rundunar dakarun Syria SDF wadda ta kasance babbar kawa ga Amurka a yaki da kungiyar ISIS ta ce ta kame mambobin ISIS da yawa a gabashin lardin Dar ez-Zor na Syria. Tun sojojin mu suka kame sama da ƴan ta'adda 30 a cewar Siamend Ali, jami'in yaɗa labarai na sashen kare al'umma. Wannan farmaki na gudana ne kan maboyar ISIS da kuma hanyoyin karkashin kasa waɗanda suka taimaka sosai wajen tayar da kaiyar baya kamar yadda ya faɗa muryar Amurka a wata hira ta wayar tarho Babban hafsin sojin kasa na Najeriya Manjo General Ibrahim Attahiru ya ce sojojin Najeriya za su haɗa kai da na kasar Chad don yin rubdugu ma Boko Haram ga Haruna Dauda da ƙarin bayani
Major General Ibrahim Attahiru ya bayyana hakan ne lokacin da ya kai ziyara garin Gamdu don gana da sojojin sa da kuma masa alƙawarin cewa za a inganta aikin su da ma samar musu kayan aiki don kawo ƙarshen wannan matsala na mayakan Boko Haram da ma wasu matsaloli da take damun wasu sassa a Najeriya
We want to bring this war to an end soonest so we're bringing out things you can see
yace muna so mu kawo ƙarshen wannan yaki hakan nan a yan kwanakin nan idan ka duba bullon sabbin al'amura ga operation turata ka bango in ka duba za ga sun samu nasara sosai to muna so mu ci gaba da hakan dan mu tabbatar cewa mun kaure ayan kungiyar Boko Haram a Najeriya kuma wannan muna aiki da sojojin Kamaru kuma nan ba da juma ba za mu shigo da sojojin Chad dan mu kawo ƙarshen ayan kungiyar Boko Haram gaba daya wannan shine tabbatar zanga ƴan Najeriya kuma ba wai shiyar arewa maso gabashin Najeriya bane kawai dukkanin kasan baki daya muna so mu kawo ƙarshen waɗannan mahara
we are sure people do their work properly so that insecurity will be taken out of the past
yace za mu tabbatar cewa mutane sun yi aiki da yadda ya kamata da magamun kawo ƙarshen wannan matsala na Boko Haram baki daya ko akwai wasu matsaloli da jami'an sojin Najeriya ke fuskanta
there are challenges
akwai matsaloli da ke shafan ayyukan mu na soja amma za mu magance su cikin ƴan kwanakin nan
the commander in chief is interested in what goes on in this theater
yace shugaban kasa yana da sha'awar sanin abin da ke faruwa a wannan theater commander ke shi are masa gabacin Najeriya da ma kowanne theater inda mutanen mu suke dan haka duk wani bayani na farko yana zuwa ne gare shi kuma zai kokari ga amma ga ce duk wata matsala a sai urban Hassan su da kasar Najeriya Major General Ibrahim Attahiru Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida da Haruna Dauda
Sagai da Sarfilu Hashim Gumel wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Kano ta ce a fadin mai martaba Sarkin Kano za a gudanar da muƙabalar da za a yi tsakanin Sheikh Abdul-Jabbar Kabara da malaman Kano. A yan kwanakin da suka gabata ne dai gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya amince da buƙatar da Sheikh Abdul-Jabbar ya miƙa ta a yi masa adalci ta hanyar shirya wannan muƙabala a ci gaba da takaddama da ake kan zarginsa da yin wasu kalamai da suka saɓawa koyar addinin musulunci. Wakilin Makano Mahmud Ibrahim Kuri ya yi wata hira ta musamman da gwamna Ganduje wanda da farko ya fara da yin karin haske kan dalilin da yasa suka dauki wasu matakai kan wannan lamari.
Damuwa tsakanin Sheikh Abdul Jabbar da malamai a jihar Kano shine cewa wato bayanansa suna cewa annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana ci masa zarafi a cikin bayanansa, sannan kuma a lafazin bakinsa wato yana tunzura mutane domin a samu tarzoma, har yana cewa duk wanda ya je gidansa a yanka shi, har ma yana nunawa da hannunsa irin yankan da za a yi. To kasan gwamnati ba za ta wato yi shiru akan waɗannan abubuwa guda biyu da aka yi magana akai. To saboda haka sai muka sami wato order daga kotu cewa muna so mu rufe wannan masallaci da wannan guri wanda yake wato wa'azi, domin a kada a samu tashin hankali sosai, saboda al'umma suna cewa a gaskiya za su je su kona wannan masallaci su hana shi wannan zama. To kaga mutane za su dauki doka a hannunsu kenan. To kaga gwamnati kuma ba za ta so haka ba, saboda lafiyar sa shi kansa da kuma lafiyar sauran al'umma, da ma lafiyar wani wanda ma bai san hawa bai san sauka ba. To kaji dalili kenan da muka nemi kotu ta bamu wannan order, kuma alhamdulillahi mun rufe wannan guri, kuma jami'an tsaro a yanzu haka suna wannan guri, ba za su bari kowa ya amfani da shi ba.
Ya zuwa na lokaci ne gurin nan zai ci gaba da zama a rufe, kuma batun shi kansa ya daina wa'azin ya zuwa yaushe ne?
To kamar yadda muka faɗa, ai jami'an tsaro suna bincike akan irin al'amuran da suka faru. To ai kaga ba za a janye wannan ba sai jami'an tsaro sun ƙara bincike akan wannan.
Dama a sanarwar da gwamnati ba ta ce kamar za ta kafa wani abu mai kama da kwamiti ko wani ayarin mutane da za su bincike din nan da ka ambata. Kenan iya jami'an tsaro ne ke binciken ko kuma an gauraya da wasu mutane da ake gwamnati ke ganin sun dace su shiga su yi aikin nan na bincike da ka ambata?
To jami'an tsaro suna bincike, sannan gwamnati kuma ita ma tana duban yiwuwa haka din. Amma kafin ya nemi wata bukata ta musamman ya ce a yi masa adalci, domin yana so ya yi mukabala da malamai a jihar Kano, wato a ba da wani yanayi dai wanda zai kare abubuwan da ya faɗa da hujja da sauransu. To kasan kuma mu ma mun bashi amsa, domin mun tattauna da malamai cewa ga fa irin kalubale da ya jeho. Malamai suka ce alhamdulillahi dama ai can a ɗaiɗaiku wasu ɗaiɗai da ɗaiɗai sun nemi su zauna da shi, sun yi tanadin hujjojinsu da ya nuna cewa abubuwan da ya faɗa ba haka ba ne, amma ya yi ta zukewa. Amma yanzu tun da yake shi ya faɗa da bakinsa, to kaga su dama abin da suke nema kenan. Saboda haka mun tattauna da su akan wannan abu, shi yasa muka ba da wannan amsa cewa babu shakka gwamnati ta yarda a yi wannan wato tattaunawa, kuma za mu sa shi karkashin mai martaba sarkin Kano domin a yi a fadarsa. Saboda dama ka san a nan ne ake duk wani wanda zai limanci a masallacin Juma'a, ka san wannan fada ce take dan take tace shi. To saboda kaga wannan abin da ya shafi wato addini ne sosai da sosai da kuma malamai, to ya kamata mu kai shi a can ko wani abu a sashi a wurin da ya dace.
Kenan misali ya fasalin ita wannan makabala za ta kasance, tunda kamar gwamnati ce za ta tsara fasalta yadda za ta gudana, duk da yanzu gwamnati ya ce za a yi ta ne a fadar mai martaba sarki.
Eto wannan abu ai abu ne mai sauki, tunda yake abu ne wanda yake akwai hujja, kowa akwai hujjarsa. Shi furucin bakin da ya yi ai kasan an riga an ɗauka a cikin record ba? To wani ma akwai video akwai audio, to dukkanin su kaga su malamai suna rike da waɗannan na'urori waɗanda yake kuma a kansu ne za su yi bincike ko kuma suka yi bincike su yi littattafai da ya faɗa, inda ya gano abin da ya faɗa kaga nan za su zo su duba shi. Kuma tunda dama shi ne da farko ya wannan furuci, kaga shi ma yana da tasa hujjar. To abinda kamar gwamnati ta yi ta yarda a yi haka ɗin, kuma kamar yadda na faɗa za mu nemi alfarman mai martaba sarkin Kano dama kuma aikin sa ne ya zama na an yi wannan abun a fadar sa kuma kowa zai zo da hujjar sa mu kuma zamu sa na'urori kamar na television da na radio domin al'umma ba kowa ne zai samu dama zuwa wannan guri ba kuma ba an gayyaci mutum ba to kaga wanda yake zaune a gida ma sai ya zauna ya je irin yadda wato tattaunawa ta kama
gwamnatin Kano Abdullahi Umar Ganduje kenan a tattaunawa sa da Mahmud Ibrahim Kwari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 yanzu kuma sai shirin mu na tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da sadonmu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya wannan shiri ne wani musamman ne domin yana da tarihin muhimmanci domin kuwa wanda za ku je na gabatar da wannan shiri shine marigayi Ibrahim Abdulaziz wakilin na jihar Adamawa da ganga muka kawo wannan shiri wanda kuma Allah da ikon sa ya zama daman shine shiri na ƙarshe na muhawarar da shi Ibrahim ya shirya mana daga can Adamawa din kuma sai ya zama shine shirin sa na ƙarshe a duniyar nan muna kawo wannan shirin ne domin dadda tuna shi da girmama shi da karama shi tare da yi masa addu'a na neman rahmar Ubangiji bayan hatsarin da ya samu ranar Juma'a 5 ga watan nan na Fabrairu na shekarar 2021 a kan ya sa ta zuwa Bauchi daga Yola domin halartar dauran auren wani hadimin sa ko kuma abokin sa to saboda haka muka ga ya cancanta mu sake jin muryar marigayi din domin a dadda tunawa da shi kuma a dadda masa addu'a ba ta da bata lokaci ba da Ibrahim Abdulaziz da karashin shirin sa na ƙarshe da yawo muryar Amurka a tsaka mai wuya
in da aka ce sanka ba wannan gwamnati aka kashe dai ai an kashe kudaden nan an saje tun lokacin rodin PDP magana na ga delta ba abu ne da ya tafi gwamnati APC kadai ba wannan ya tafi duk gwamnati su ka shuɗe gaba ɗaya ne abin da ke faruwa yanzu don kasa an gaba ka sai ya masa bincike wanda ya mun fara na abun al'ajabi ne abun al'ajabi ne kowa ya lanci wannan abun da ya faru kuma ba abu ne mai kyau ba ba wanda ya ji daɗin sa kuma shine shugaban kasa ya ce dole a bincika ba ga masa suwa ya tafi ta nan ita majalisar tarayya ta ba da dokacin a kudin da aka sace na mai da tazo baltimali abin da ya faru nan ba wanda ya ji daɗin ka ba wanda yake shugaban kasa ko ba wanda ya ji daɗi ko ba zai ba abin da ya faru nan bar sai ce mu wannan abin
da ya faru to to ku saurare ni barin kuma gabarin sa ya ji kan
faruwa karkashin gwamnatin ku kenan wannan ma dan jami'in mala ya ji cewa ba haka bane
bari sai ki shau ku saurare ni
wannan kowa yana shada wannan amma ka duba kungiyoyi da aka bayar zuwa baya daga shekarun da gwamnati ke mulki na PDP duk da cewa gwamnati ya kafa wannan ma'aikatan ai har yau yana binciken da kuma ka duba kudin da aka diba ya fi wanda aka diba kwanan nan
to bari sai ki shau
sata ne kuma amma ba wanda zai zaba ai sata a Najeriya
to bari sai ki shau da kuma a shi da kuma duk ku saurare duka a kusin da ke yanzu mun jini tarayya kamar ya kai gani kamulu da gwamnatin jihohi wajen tallafawa su masu karamin karfi sakamakon wannan annoba na corona a jihohi eh ki to an gani kamulu da ku a jihar ku ko kuma a jihohi an taka rawar da ya kamata
to mun ka a jihar Adamawa alhamdulillah domin mun ga matakin da gwamnati na jihar ya dauka kuma wasu jihohi ma alhamdulillah har ta ma da wasu jihohin da APC take mulki su ma sun ban rawan gani amma dai abunda ke tafiya a gargajin wannan gwamnati na jami'a APC a gaskiya abun Allah wadai ne wanda kuma
to mun ji
alhamdulillah kana Allah ya ba mai girma shi ta bangasa Buhari wannan mulkin don da ba don haka ba wata kila in har da mai girma shugaban kasa bai yi wannan mulki ba wallahi bayan ran shi wasu sai sun je suna wa kabarin shi sujada
to shi kenan to bari mu je amma to mun jira ka rai Dr. Umar Duhu to Dr. Umar
ya mulke ta ba
to Dr. Umar
da samu ya mulke ta Allah da ikon shi ba a taba yi wa wani shugaban kasa zanga zanga don ta haddanci yayi wa ba sai wannan shugaban kasa kuma
to ba da ma to ba da ma to Dr. Umar Dr. Duhu a matakin jihohi da suka dauka ya ga matakin
faɗa akan faɗa da wannan annoban
a jihohi
bana ce wani yayi rawan gani wani bai rawan gani ba duk abu ne wanda ya tafi kasa da kuma duniya gaba daya abu ne wanda zamu tsaya ko mutum kana son wani ko baka son shi dole ka bada goyon baya a tabbata cewa an yaki wannan annoban mu tabbata cewa annoban nan ta bar doron kasa gaba daya an samu kuma magani za ta warkar da wanda suka samu suka kamu da ita sai ya san shugaban kasa yau sai da kace shugaban kasa bai ji shawaran ka ba amma shugaban kasa ba farawo bane shugaban kasa bai taba sata ba saboda haka idan wani ya da wani hurra kuma wannan daban ne amma magana cewa ana wasu da kudade to duka dai aka mai da kafa da na jazzazu an ce bayar na sata da dona da wari saboda haka kowa a mukowa mu yi kan ne lema kan mu tabbata cewa mu fa mun yadda cewa zamu gyara kasar nan duka da in ana mulki ba zamu ce PDP take mulki ko APC na mulki ba shugaba ne yake mulki saboda haka mu tabbata shugaban nan mun ba su goyon baya sun samu sun yi abin da ya kamata don talaka ya alfari da su saboda
to doctor
Buhari zai bar mulkin Allah ya danna da shekara uku kowa kuma ya sa rawan gani da yi kuma Buhari ba za ka taɓa gaje ka ce ya sace kuɗin Najeriya ba sai daga ce wanda suka yi rashin sun yi sata wanda kuma ana jira kamar yadda dan wani yake cewa zai kawo kafidai wanda za mu yi amfani da shi mu tabbata cewa mun ɗaure wanda suka yi sata nan wallahi ina jiran shi kai tsaye.
Da shi yake wuya faɗa kan cewa shugaban ƙasa baya sata wannan haka yake kuma ka faɗa wa kowa amma abun takaici shi ne kai gyara a ce mu samu shugaban ƙasa wanda yake sata amma masu aiki da shi ba sa barna a kan mu samu shugaba baya barna amma kuma yana gani baya tsawatawa ana barna barnan da ake yi yana ji yana gani gara ma da ake shi kada yake barnan ya fi ce yana zagaye da ma'aikatan da gaba ɗaya har talakan da bai san ADC ba ya san ana barna amma shugaban yana kallo sai shi baya barna kuma ya hana a yi barnan.
Eddie Shehu shekarar 2023 kuna gani PDP ta sha kayan a baya kuma sun ta murmure za ta iya kai bacanta a 2023
da ikon Allah aiki magayi ne da ikon Allah in har Allah ya sa muna cikin masu rai muna kyautata zaton cewa mai girma matsohon mataimakin shugaban kasa yadda ya kai labari a wancan karo aka yi mana danniya kamar yadda aka yi a Kano kamar yadda aka yi a Kogi da ikon Allah in dai muna da rai da lafiya yana ɗaya daga cikin 'yan takarar da in an fitar da su zai cire mana kitse a wuta da ikon Allah kuma jam'iyyar PDP ba ta karaya ba tun da kaga tafi kalinta har aka kai kotu Allah ya isa wanda kuma muka yarda mun bar wa Allah ne Allah ya isa wanda a matsayina na masarin shari'a
amma aiwa na ga abin da a matsayin ka nawa zai kira bai da wani da kuke
nan kotu ko kariya kai ya zama gaskiya a dokance a matsayina na masarin shari'a haka yake kuma na yarda da abin da wannan kotu ta yi amma da ikon Allah za mu sake fitowa kuma muna jira kowa ya fito da ikon Allah kuma in har Allah ya sa muna cikin zurai
kuna da abin talatawa
mu kuwa muke da abin talatawa fiye da kowa ne ne
Alhaji Abdulazizu jami'ar APC ta nan tana kasa daram daram dam 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 kuma Allah ya da a wannan kuma kai ta sai yake fadi dun kai dan adawa ta ba dan adawa ba ko dan adawa kai dai bai
ba ku da tire
mu kana adawa kake yi na ta yi magana kake kuna nema wajen Allah mu kuma muna fara Allah ne ba mu mulki nan ko muna so mu sake dara kai Allah ya sake ba mu mulki saboda haka mu muna kasa kun san abin da muke yi talaka dai a 2019 an dauka ba Buhari ba zai ci rayuwa Buhari Allah talaka ya sake ce sai Buhari kuma yau ba Buhari kadai ba an zabi Buhari da APC ne saboda haka 2023 Allah ya tsawo da lafiya za mu sake cin zabi bismillah za mu kawo dan takara wadda Najeriya za su sake ita da ita a zabe ta abin da nake so in ga wa dan wani yadda shi shine kar mu kawo maganan adawan ana shugabanci fata shine kullum mu samu shugaba da zai yara mana a tattalin arzikin kasa ya gyara kasa ya kawo mutane a zamanto da mutumin Krista da musulmi a zamantakewa a san cewa dukkan wutan yayan annabi Adamu ne saboda haka mu Allah ne ya rarraba mu don a gusa mu san kawunan mu da an bar mu duk yaran raya da ba za mu san kawunan ba da kuma ba za a san inda ake saboda haka idan muka ji cewa yau duk wannan ba gwamnana ba ko duk ba shugaban kasa muna kushewa to kushe wannan kwatana mala'ikun sunna za su mala'iku za su ce su amana da shi fa kuma ya zamanto amfani ya zamanto abin da zai zama na bala'i saboda haka mu dinga girmama shugabanni domin me duk mu samu su yi mana aiki ya dai bisa ga yadda aka zabe su yau talaka in ya fita ya ma shugaba gori to ina ga shi ga wannan ba zai sake samu zaman lafiya ba saboda haka ni ina fata shi ne mu kokari
ba Buhari kan an yi marbori
ba Buhari sai ya shiga ba ya ma Buhari ba kasa ba ya ma Buhari bori ba ai an zo ta ai masa bori a kasa ba ka dire ba ai ba ya ma bori ba ai an ai ma jaman tsaro zanga zanga ba ya ma shugaban kasa bori ba ba wanda ya ma shugaban bori a Najeriya
kokar kai
ka ba so fara ba ba wanda ya ma Buhari bori a kasa nan
komanda
wanda ya ma Buhari bori a kasa nan ba wanda ya bori ba ba zai tsaya shugaban kasa Buhari ba bori a kasa nan ba mutum bai isa ba
an riga an yi wannan kan sai dai kada
ba ai ba ko ba za ta ba ai ba ko ba za ta bai ba
wanda suka sani
ba ai ba ko ba za ta bai wanda zaman tsoro ne aka kashe a burki gaza kuma yanzu an kashe zaman tsoro an sake fara kasu kuma an samu basala a wurin
yanzu an kan madagali ne ya ce yanzu kana yi wa buwan ka ne ko ganin ka ne gobarwa madu
ba sai dai zama kani na dai ba dai wala ba dai kani ne ba amma kuma
ganin ka
ba yi masa kaza ba bai masa kaza ba abin da ya faru shine kace lokacin zaman tsaro ya wanda jarar jojo a wace yawanta ba ita karamar hukumar sama kuma ward nashi ma har yanzu nake ga maka ba a kwanci hankali kuma abun ta fure bai da yake ka banza ke
to muna godiya to muna godiya eh ti shehu to ga tambaye da zamu ku duka to ga
tambaye da kuma na tambaro har yanzu kuma shawara zan bayar ba sai na bayar a bayane ba akwai inda zan bada shawara wanda zai amfani wanda ya fina mu sai muna fada a bayane
to muna godiya to eh ti shehu
dr umar amma har yanzu din abun dumansa ana samun tantancan kan mutane sun daina noma wurin sun dawo gari
to ina zuwa dr duhu
idan an
duhu to shikene yanzu zamu nan ne to ga tambe da zan muku to muna godiya
to muna in kace in zo zaka bani na waka so a gwamnatin ku sai ka bani da yanzu ba sai mun taya muna dogon bayani a radio ba
Allahu akbar to wannan shine karshen wannan shiri kuma shine karshen muryar ko kuma shirin da Ibrahim Abdulaziz yayi mana a wannan gidan radio kuma a wannan shiri na saka mai wuya domin bayan ya dauki wannan shirin mun dade muna sa bangarorin wannan shiri din Allah da ubangijin sa yayi masa cikawa a ran 5 ga watan February wannan shekara ta 2021 muna jaddada yin juyayi da kuma taya iyalansa da gatsumarsa da matansa da ƴaƴansa da abokansa da sauran mutanen da suka san shi da wannan suka yi cudanya da shi juyayin wannan babban rashi da muka yi nashi Allah ya ji kansa ya rahamshe shi Allah ya ba mu hakurin jure wannan rashi babba da muka yi kuma Allah ya sa ya cika da imani kuma Allah ya sa mu cika da imani mu tare da su cikin imani assalamu alaikum ni Ali Mustafa Sokoto a Washington
da Ali Mustafa Sokoto muna kuma addu'ar ubangiji Allah ya ji kan Ibrahim Abdulaziz to kafin mu je ga labarai a takeice ga wata sanarwa
zauren VOA arai ba shakka duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku
shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu
a zaure da tawa ke maganar gyara
su ɗan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki
korafi daga bakin masu korafi
idan an zo a zabe a siyasance lokacin zabe maza ƴan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zabe mu
shi yasa a zauren VOA ɗan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu
mu dai ƴan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu
shawara daga bakin masu shawara
waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi
zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta
Yau Talata za a fara shari'a mai cike da tarihi ta tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump a karo na biyu a majalisar dattijan Amurka. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta tabbatar da kama tsohon kantoman karamar hukumar Jibiya bayan da aka tabbatar yana cin amanar kwamitin yaƙi da ta'addanci wajen haɗa kai da 'yan ta'adda. Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka sun zafafa yaƙinsu kan raguwar ƙungiyar ta'addanci ta ISIS a gabashin Siriya.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da hantsi dan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu daga ofishin mu na Yumai a Jamhuriyar Niger yanzu kan a madadin Sarfi Hashim Gumel wanda ya tana gabatarwa sai kuma Ciba Hero Dudu ne da ya hada mana shirin ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.